Masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkanku da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyinku. Da fatan masu azumi kuma an sha ruwa lafiya. Dan Allah a tambaya mana masana, wace ƙasa ce ko al'umma ke yin mafi tsawon sa'o'in azumi ko mafi gajartar sa'o'in azumi a duniya? Masu tambayar Zakariya Salihu gidan Rumji da Adamu Shamuwa mai dawaki Shikal Jamhuriyar Nijar. Za kuma a ji maimaitin tambayar nan kan dalilan ƙasashen Mali da Burkina Faso na shirin ƙulla yarjejeniya da ƙasar Rasha da ƙaurace ma ƙasar Faransa da kuma yadda al'amarin zai kasance. Masu tambayar idan an tuna su ne Babandi Mamman Bande da Tasu'u Unguwar Tudu da Magaran da Isuhu Madattai da Ali Sarkin Yaƙin Nima da Shugaba Iliya Mai Shayi Garkin Daura. To bari mu fara da ansarar tambaya kan wuraren da aka fi tsawon sa'o'in azumi da wuraren da aka fi gajartar sa'o'in azumi a duniya. Idan masu tambayar da ma sauran masu sha'awar ji na tare da mu, ga wakilinmu a shiyar Adamawa da ansar da ya samo daga Dr. Adamu Baƙikwai, malami a kwalejin horar da malamai ta gwamnatin tarayya da ke Yola, jihar Adamawa, Najeriya, wanda ya ce:
Salamu alaikum Malam Zakariya da kai da mai suna na Malam Adamu Shamuwa, mazauna Nijar. Ga tambayar ku nan, wacce kuke so ku san cewa wace ƙasa ce al'ummarta suka fi ɗaukan mafi tsawon lokaci suna ko sa'o'i suna azumi, da kuma inda ake da ƙarancin tsawon lokaci wajen azumi. To a taƙaicin taƙaitawa dai, ina iya ce muku cikin ƙasashe 195 da muke da su a duniya, ƙasar da aka fi ko kunce al'ummarta suke ɗaukan tsawon lokaci suna azumi a kowace rana ita ce ƙasar Iceland, saboda ƙasar Iceland darenta mafi yawa shine a samu awa 3-4 zuwa 5, baya wuce haka. To kamar a wannan shekara da muke ciki, a awa 2 ne ma suke samun dare. To kaga kenan, in haka ne a cikin awa 24, in ka kiyasta zaka tare cewa suna wajen awa 22 suna azumi, saboda daren su awa 2 ne kacal. To ƙasa kuma wacce zamu iya cewa mafi ƙaranci shine mu ce ƙasar South Africa, Afirka ta Kudu, saboda nan ne inda ake samun awa 11, a ƙarƙari awa 12 ana yin azumi tsakanin huduwar rana zuwa faduwarta. To tunda yake a musulunci ka'idar ita ce yaushe alfijir ya keto, alfijir nan ake dakatar da cin abinci, sannan kuwa faduwar rana da wannan ake aiki a yi buɗe baki. To a maganar al'umma sai in ce maka, Allah cikin hikimarsa akwai waɗannan mutane da suke wakan a tsibirin wakan ko tsaunukan wakan, wani gari ne kusan za a ce wanda yake a kan dutse ne mafi yawancinsa a ƙasar Oman. So kuma rana ta kan hudo ne ƙarfe 10:11, sannan kuma ta fada ƙarfe 2:30. To kaga kenan, nan abinda ake samu shine awa 3:30, kuma mutum ya sha azuminsa ya je iya abinda Allah ya ɗiba masa kenan, tunda yake ana ƙididdiga ne a musulunce da hudowar rana da kuma faduwarta. To sai dai kuma yana da kyau har ila yau na muku ƙarin bayanin cewa fa a duniyan nan yadda take da yawa, kamar da na ambata muna da musulmi wajajen miliyan dubu biyu a duniya. To wasu ƙasashen kuma, misali idan ka je wajajen su Alaska, za ka tara cewa ranan ga ta nan ne ma babu ma dare gabaki ɗaya. To wataƙila zai burge ku kusan su kuma waɗannan mutanen da babu dare a wajen su ya suke yi. To abinda suka yi shine suna kiyasi ne suka dauki kasar Saudiya musamman ma Makka sai zamana suna amfani da lokacin Makka ne lokacin da ake bude baki a Makka su ma lokacin suke bude baki lokacin da ake suhur a Makka su ma a lokacin suke suhur nasu to amma kuma wani abu wanda yake da kyau ku sani shine yawanci abubuwan da suke faruwa na canje-canjen lokuta ba lalle ne in misali a bana an yi awa 13 ana azumi saboda yanayin da ke faruwa a badi ma a samu awa 13 ba abubuwan sukan caccanja ne dangane da yadda ita rana take juyawa a duniya ko kuma duniya take kewaya rana sai mu tarar cewa yanzu misali sai muka dubi kasar Indonesia ka dauki kasar Kenya ka je kaman Pakistan Karachi da kuma New Delhi a kasar India zaka tarar cewa azumin da suke yi baya wuce awa 13 da yan mintoci zuwa 14 to amma kuma in ka duba wannan din sai ya so yayi kama da tali in ka dubi kasar ita Saudi Arabia ka dubi Dubai ka dubi irin su Qatar da Egypt kusan da Nigeria nan kuma sai ka tarar shi ma baya wuce awanni 13 ne ko tsakanin 13 ko da 14 idan yayi tsawo sosai a wasu lokuta sukan kai ma har awa 15 to abinda nake so ku fahimta shine babu lokaci wanda za a ce shine kadai kullum a haka yake tafiya in ka dubi misali kaman in ka dubi Faransa sukan yi awa 16 zuwa 17 haka in ka dauki London Ingila su ma sukan yi awa 16 zuwa 17 to haka nan kuma wasu bangarori na Jamus su ma zaka tarar sukan yi awa 17 to wannan shine abin da yake faruwa a duniya ina amsa tambayar ku a daidai shine Iceland ita ce kasar da take da mafi tsawon lokaci na azantan azumi inda ake samun awa 22 in kuma an samu lokaci wata kila ya dan koma baya awa 21 zuwa awa 20 to haka kuma al'ummar da suke azumin su cikin sauki sune mutanen wakan na Oman wanda yake su azumin su baya wuce awa 3 da rabi saboda haka yanayin wurin su yake hudowar rana da faduwanta awa 3 ne da rabi to da fata dan kadan da na sama muku zai dan kara muku haske akan yanayin lokuta na azumi a fadin duniya na gode
sai kuma an sar tambaya ta biyu game da dada kaurace wa Faransa da kuma karkata zuwa ga Rasha da kasashen Mali da Burkina Faso ke yi ga kashi na daya na ansar da wakilin muryar Amurka a Kano Mahmud Ibrahim Kwari ya samo daga wurin Professor Kamilu Sani Fage na Jami'ar Bayero ta Kano wanda yake
da Mali dai da Burkina Faso a kasashe ne makota kuma rainan Faransa suna fama da rigingimu na tashi-tashin hankali musamman wanda ake cewa ƴan al-Qaida dinnan wanda suke samun karin karfi a wa'annan kasashe to wannan shi yasa aka samu juyin mulki ita kuma Faransa uwar gijiyar wa'annan kasashe suna zarginta da katsalanda a cikin al'amuran su sannan wa'annan gwamnatoci da suka juyin mulki na soja ba su samu karbuwa ba domin su yammacin Turai suna alaka ne cewa ba su yadda da gwamnatin juyin mulkin soja ba sai dai ta fara hula to kasashen suna fama da wannan tashi-tashi hankalin wannan shi yasa suka yi alaka da Rasha kuma alaka su ta soja ce wanda za a tallafa suke neman taimakon sojan ita Rasha domin su kawo galaba su ci galaban wannan yaki misali ita yanzu Burkina Faso wanda ita ce ta yi juyin mulki na bayan nan kusan wannan alƙa'ida sun kwace fiye da rubu'in ƙasar wato ɗaya bisa hudun ƙasar suna hannun wa'annan ƴan alƙa'ida dan haka yakin yana fitowa yana matsowa kaman zai kwace ƙasar wannan yasa
suka neman mamaye
ƙasar to alaƙar da suka shiga da ita ta soja ce a zo a taimaka su kawo wannan yaki sannan kuma ya tallafa wa gwamnatin ta samu gindin zama to ina ga wannan ba zai kai ga cewa Faransa za a canza ta ba har a ce an cire yaren Faransanci a koyar da Rasanci har kuma a ce an canza kuɗin Faranshi wannan franc da suke fama da shi ko sefa a ce an koma rubles ina ga ba za ta kai ga hakan ba da domin alakar ga iyayen da ta tsaya
ma'ana ita wannan alaka za a iya cewa ta wucin gadi ce da zarar al'amura sun daidaita waɗannan ƙasashe biyu na sha'anin yaƙi dan za a iya cewa kuma za a rufe ta kenan
ina ga koda ba a rufe ta ba a hankali dai za ta iya raguwa ta mutu domin me domin ita ai Faransa yanda ta wa kasashen da ta wa mulkin mallaka ta rike su ne kan
to sai a kasance da mu makon gobe dan jin ansoshin wasu tambayoyin yanzu a madadin waɗanda suka ansa mana tambayoyin Professor Kamilu Sani Fage na Jami'ar Bayero ta Kano da Dr. Adamu Baɗikwai na kwalejin horar da malamai ta gwamnatin tarayyar Najeriya da ke jihar Adamawa Najeriya sai kuma wakilanmu a shiyoyin Kano da Adamawa Mahmud Ibrahim Kwari da Muhammad Salisu Lado ni Ibrahim Ka'almasi Garba ke cewa sai makon goben idan Allah ya kai mu wassalam